نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى تكون للتافنا من البركة للتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نبب مالمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني، الله يجزاه صدر رحمه. أوانتن ساتي كما يدى مكسني إن شاء الله تعالى من كركريني بسا مغنغنون ما لم يدى مككاو قداه شو غبن ما زابو بن ما سؤال البركة. فاندى نتمنى إن شاء الله تعالى وكما زامو شغبا دقى اندى مكسايا dan fadakarwa da nake so na yi jiya a cikin bayanan da nayi game da abin da ya shafi azumin Ashura da Tasu'a. Na bayyana cewa jiya shine 8 ga wata ko 7 ga wata, dan uwa fadakar da ni cewa wannan kuskure ne. Jiyan da nake bayani shine 6 ga wata, jiyan da nake bayani 6 ga wata ne ashe, yau 7 kenan insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. To kamar yadda ne bayani yau, in Allah ya yarda, zamu dan tattauna ne akan abin da ya shafi yadda ake tsayawa a cikin sahu. Abin da yasa naga ya kamata kan mu shiga cikin karatun littafin mu danyi bayani a cikin abin da ya shafi sahu, saboda muhimmancin sa a cikin sallah. Galibin mu gaskiya mukan yi sakaci, mu dauki daidaita sauba wani abu ne da ya kamata a ce an bashi ihtimami, an bashi kula da ta kamata, wanda abin ko ba haka yake bane. Gaskiya sahu yana da matukar muhimmanci a cikin sallah. Har wasu daga cikin malaman addinin musulunci suna gani cewa tsayawa ma a cikin sahu, daidaita shi yadda shari'a ta tanadar, wannan wajibi ne. Duk abin da kaji an ce masa wajibi, to yana da muhimmancin da idan ka bashi zaka iya saban Allah madaukakin sarki akan sa. Wanda ko duk mutumin da ya sabo, to za a rubuta masa zanubi, wanda zanubin nan nasu zai iya kaiwa Allah madaukakin sarki ya masa azaba daga ƙarshe, Allah kiyaye. To da yawa daga cikin malaman addinin musulunci suna gani tsaye da sahu, daidaita shi, wannan abu ne da yake na wajibi. Daga cikin malaman mazhabobin nan guda wadda muka yi bayani a kansu wancan satittika da suka gabata, akwai Imam Ahmad ibn Hanbal yana da wannan ra'ayi. Imam al-Bukhari shima wannan shine ra'ayinsa. Muhammad ibn Ali ash-Shawkani a cikin Nain al-Awtar kamar yadda ya kawo shima wannan shine ra'ayinsa. Da wasu daga cikin malamai wanda duk suna gani a tsaya a cikin sahu, a daidaita shi, wannan wajibi ne. Rashin yinsa kuwa zai iya jawo mutum matsala a cikin sallarsa. Sun yi hujja da wasu hadisai da dama, amma insha Allah ta'ala zamu ambaci kaɗan daga ciki, saboda takaitawa zamu. Idan muka ce zamu bude bayani akan abin da ya shafi sautu, zamu yi satittika ne muna yinsa. To amma insha Allah ta'ala, saboda dai haskakawa ne kawai, zamu dan dauko abin da yake da alaka da abin kai tsaye, mu dan ambata, kuma sai mu ci gaba da abin da ya tara mu na karatun littafi. Akwai hadisin Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi. Manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yana cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala. A cikin wata ruwaya kuma da Imam al-Bukhari ya fitar da ita a ƙarshen, yana cewa fa inna taswiyata sufufi min iqamatis sala. Manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace sawu sufufakum, ku daidaita sawunku. Sawunku na sallah ya kasance kun daidaita shi. Sai Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kawo jimla ta'liliya, yace fa inna taswiyata sufufi, saboda shi daidaituwar sahu a cikin sallah, min tamamis salati, yana daga cikin cikar sallah. To kaga malamai suka ce mafhumul mukhalafa na wannan maganar, rashin cikar sahu a cikin sallah fa yana daga cikin me tawayar sallah kenan. Ina fata an fahimta. Tunda aka ce yana cikin cikar sallah daidaita sahu, to duk sallar da aka yi ta ba a daidaita sahu a cikin ta ba, wannan kuma sallah mece ce kenan? Ma'ana tawayya ce. Idan akwai ladan da ya kamata a ce mun samu mai yawa, to sakamakon rashin cikar sahu da daidaita shi, wannan zai sa mu samu tawayyar lada. saboda haka watar wai sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kawo shi da min iqamati salah yana daga cikin tsayuwar sallah hadisi na biyu shine hadisi abdullahi dan mas'ud yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi wanda yake cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance idan za a tada sallah yakan bi sausau yamsahu manakibana yana shafa kafadun mu yaga wannan bai karkace ba wannan bai yi gaba ba wannan bai yi baya ba mana daidai sannan yana cewa istaw wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ku daidaita bayan Allah kada ku saba tsakanin sau kada wani ya bankaro kada wani ya gaba kada wani ya baya kada wani ya boyar da kafarsa annabi tsira da aminci su kara tabbata a garshe yace idan kuna yin haka fatakhtalifa qulubukum sai Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zukatanku wato rayu kuma fatakhtalifa wujuhukum sai Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin fuskokinku Imam Nawawi a cikin sharhin sahihi Muslim da yayi yake cewa saba fuskokinmu da Allah madaukakin sarki zai yi abinda annabi tsira da aminci su kara tabbata a garshe yake nufi shine zai kasance a rashin jituwa ta shiga tsakaninmu gaba da rashin san juna yayi tsanani a cikinmu wanda malami suka ce ɗaya daga cikin abin da yake jawo rashin zaman lafiya wa musulmi da gaba da juna shine akwai rashin daidaita sau a cikin sallah rashin daidaita sau a cikin sallah ɗaya ne daga cikin sababan da yake kawo rashin jituwa tsakanin musulmi ɗan uwa inda za a rika daidaita sau to insha Allah ta'ala mun toshe ɗaya daga cikin manyan kofofin da shedan yake shiga haddasa mana gaba da kiyaye tsakaninmu shi sa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya ce fatakhtalifa qulubukum sai zukatanku su saba idan ya kasance ba kwa sai ta sauko kuma sai fuskokinku su saba yadda yazo a cikin hadisin Nu'man ibn Bashir yadda Allah ta'ala tabbata a gareshi yake cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya kasance idan ya fito zai sallah baya ta da sallah sai ya tsaya ya leka nan ya shiga nan ya haska nan sai ya tabbatar sau ya daidaita haka annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi yake sau yake shiga ya leka nan kai gyara kafarka kai haka kai kaza haka ake yi saboda haka sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya tabbatar sau ya daidaita sannan sai ya tada sallah sahabin yace hatta arra qad aqalna anhu har sai da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya ga mun hankalta yanzu mun iya daidaita sau akan mu idan yazo sallah to sai ya tsaya a wajen liman sai ya magana da baki cewa a daidaita sau sai daina shiga sau ya ci gaba da cewa a cikin hadisin wata rana manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya fito kawai sai ya ga wani mutum badiyar ra'aratulan badiyan sadruhu kirjinsa ya bankaro ma'ana ya karkace daga cikin sau kenan an shiga sau an daidaita kawai kuma sai ya tsaya irin tsayuwar da mutane suke wata yadda suka ga dama mutum zai tsaya kamar zai kama gola kawai sai ya bankaro kirjinsa haka sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ran sai ya baci shine ci ayyuhan nas ya ku mutane wallahi la tastawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fada abin da su yi ga fushi ko dai ku tsaya ku daidaita sahunku yadda nake daidaita ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin fuskokinku kowa ya kasance baya son kowa a cikin ku to waɗannan hadisai da wasu daga cikin ire-iren su malamai sun yi hujja da su akan wajibcin tsayuwar sau shi sa shi Imam al-Bukhari da ya tashi a cikin sahih littafin sa babi mai kulla guda ya sa masa suna babu ithmi man la yatimmu sufufa babin da zai bayani game da laifin da yazo game da wanda baya daidaita sau to a cikin wannan babin sai koro wani asar na Anas dan Malik daga Bashir ibn Yasar isnadin sa zuwa kan Bashir ibn Yasar yace Anas dan Malik ya zo garin Madina da ya zo garin Madina ko Makka ɗaya daga cikin garuruwan da ya zo saboda haka bayan ya dan kwana biyu sai sahabbai suke tambayar sa ya kai wannan babban sahabi Anas dan Malik ko kuma tabi'ai suke tambayar sa ba sahabbai ba ya kai wannan babban sahabi Anas dan Malik me ka gani kake inkarin sa cikin abubuwan da muke na yau da kullun wanda a lokacin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ba haka ake yin su ba sai ya ce alhamdulillah duk kuna kokarin kwatantawa sai dai abu ɗaya ne ba ku yi suka ce menene yace shine ba ku cika sau yadda ya kamata wannan afar dina cikin sahih al-bukhari
to Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari sai yake cewa me yayi Imam al-Bukhari yayi istinbadi na wajab ta daidaita wa sawu ne da fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace sawu sufufakum tunda sawu fi'il ne amr fi'ili ne na umarni wanda mun sha bayani cewa duk inda fi'ili umarni yazo a cikin shari'a me yake fa'idan tarwa wajabci to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sawu sufufakum ku daidaita sawun tunda yace ku daidaita ba a samu wani dalili kuma da yazo ya cire wannan umarnin daga wajabci ba to sai malamai suka ce wannan umarni wajibi ne ya tabbata a matsayin wajabcin sa saboda ka daidaita sawun yan uwa cikin sallah daya daga cikin malamai suna gani cewa wajibi ne duk wanda yake yin sa bai yi shi ba sallar sa tayi amma yayi laifi Allah subhanahu wataala zai rubuta masa alaki a cikin littafin sa to kun ga wannan ko iya nan kada muka dakata ai akwai matsala ya kasance mana sallah ba ma daidaita sawun ya taya za a ce mutun ya shigo masallaci zai sallah dan me ake yin sallah dan mu samu lada to amma sai gashi kai sallah kuma ka fata da alaki kaga ina amfanin dabara inji ba wushi babu saboda haka ɗan uwa sai barin kula da abin da ya shafi daidaita sahu kwarai da gaske to sai dai ya ake daidaita sahu shine kamar da ni mana bayani daidaita sahu abu na farko haƙi ne akan liman ya umarci mamunsa da su daidaita sahu abu na farko kenan sannan kowanne ɗaiɗaiku daga cikin mamu da yake sallah shi ma yana da haƙin da ya ga ya daidaita sahu daidai wa daidai da ɗan uwansa yadda ya kamata shi sa kamar yadda mana bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya ta da sallah sai ya shiga cikin sau ya tabbata sau ya daidaita haka sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ma zamanin sa baya ta da sallah sai ya shiga cikin sau lokacin sayyidina Umar da mutane suka fara yawa wakilci yake yi lokacin sayyidina Usman shi ma haka sai a samu sai su shiga cikin sau shi kuma yana tsaye mutane dai suna tsaye sai an zo an gaya masa cewa ai sau ya daidaita sannan sai ya juya ya ce Allahu akbar ta da sallah to kun ga abin da sabai suke bashi irin wannan maimancin kun san ai ba abu ne da ya ce mustahabi ko sunna ba ba za su tsara sallah ba sai an tabbatar da cewa sau ya daidaita ya tsaya cak sannan sai a zo a gaya musu sannan sai su tsara sallah lokacin sayyidina Uthman da lokacin sayyidina Ali ta haka abin yake to saboda haka malami suka ce sau ana daidaita shi ne ta sama da ta ƙasa ta sama abin da ya shafi a kafadu ta ƙasa kuma abin da ya shafi a idan sau abin da ya shafi kafadu kafadarka ya kasance daidai take da kafadar dan uwanka ba wai ya kasance dole tunda wani ya fi wani tsayi amma ya kasance kafadarka da dan uwanka sun daidaita kada taka tai gaba ta wani tai baya wannan ba daidai bane sannan ya kasance idan sawunka ya haɗe da idan sawun dan uwanka shi ma tunda kafofi idan aka ce sai an dan far kafa da kafa daidai wa daidai kafa wani ta fita wani girma idan ta wani tai gaba ta wani za ta yi baya saboda haka abinda ake so idan sawunku ya haɗu ya kasance ya daidaita abu na farko kenan da ya kamata shine malami suke cewa taswitul muhadha taswitul muhadha ma'ana daidaituwa ta dauranta ya kasance sama ya daidaita ƙasa ma ya daidaita sannan abu na biyu shine at-taras shine toshe duk wani abu da yake na kofa da za a iya bari tsakanin sahu da sahu shi ma wannan abu ne da yake mai muhimmanci kwarai da gaske shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya fito sallah yakan kalli sahabbai ya ce musu aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa la tadaru furujati lishayatin sai ku daidaita sahunku ku tsaye da sahunku wa hadu bainal manakib ku daidaita tsakankanin kafadunku sai ce wala tadaru furujatin lishayatin kada ku bar kofofi wa shaydanu abin da yake faruwa shine hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala ina ganin shaydanu kanana kamar ƴaƴan akuyoyi suna shiga suna yawo tsakankanin sau duk inda aka bar kofa shaydanu ne suke yawo ta wajen me suke yi shine su shawwasha wa mutun sallarsa su lalata wa mutun sallarsa sai kasa jin dadin sallarsa mugun tunani zata mara kyau da sauransu alwata ta kare duk irin wannan shaytanin suke jawo haka babban abin da ke jawo shine ba su dama ta hanyar barin sau da sau a bude saboda haka dole ne a toshe ya kasance an haɗe tsakanin sau da sau amma malamai suka ce irin wannan haɗewa ya kasance an yi ta alama siratin kada ya kasance an yi ta da takura ta yadda mutum zai ji dadin sallarsa ba ba fahimci wannan yan uwa galibi akan yaka wani lokaci zaka mutun ya zo ya shiga cikin sau sai ga ka fada sa daya tayi sama daya tayi kasa me yasa saboda an takure har ai sallah azama baya jin dadi ko da dora hannu da ake ne dama akan nago sai ga mutun ya karkace ko abin nan to ba haka ake nufi bi yan uwa abinda ake nufi a hade amma ya kasance kowa ya samu kyakkyawan yanayin da zai sallah a nitsi ba a zo a matsa jiki a matsa ya kasance sallama mutum bai ji dadin yadda zai yi ta ba to abu na biyu da ya kamata a ce mun lura da shi kenan sannan abu na gaba da ya shafi daidaito sau shine ana fara yin sau ne daga sawun farko ba a yin wani sawun sai sau na farko ya cika wannan shine duk mutumin da ya wani sau bai cika ba to sallarsa tana cikin barazana yan uwa annabi sira da aminci su karanta tabbata a gare shi yace la salata liman salla khalfa saf la salata liman salla khalfa saf babu sallah ga wanda ya salla a bayan sau me yake nufi a bayan sau duk sawun da bai gama cika ba ka zo kai wani sawun a bayan sa to kana cikin wanda suke salla a bayan sau to kun ga hatsari ne kwarai da gaske sau bai gama cika ba ka je kai kai wani sawun ko shakka babu wannan sallar tana cikin barazana malami suka ce wannan abin da ake nufi da la salata wasu suka ce ai tawayar sallar ce ladan ta ne bai gama cika ba malami suka ce wasu daga cikin malami suka ce a ai abatta kawai la salata babu sallar kawai abba abin abu yadda annabi ya kawo shi la salata haka to a bashi kawai babu sallar a kore ta din gaba daya la ce nafiya kuma gashi na fi siyaqin naqira saboda haka babu me babu sallar gaba daya to saboda haka yan uwa ana fara sau ne daga sawun gaba atimmu safful awwal fal awwal ana cika sawun farko sannan sai wanda yake bin sa sannan akan fara sau ne yan uwa daga setting inda liman yake ga liman a tsakiya to wanda zai fara wanda mutum na farko da yake a sau sai tsaya a setting liman daga nan kuma sauun sai hannun dama haka ake yin sau abinda ake nufi da fara sau daga hannun dama yan uwa ba wai misali liman yana nan a cikin mihrabi ba kai kuma sai ka koma waccan ƙurya ka tsaya ka ce ai ta wannan dama aka ce a fara sau ba shine abin da ake nufi ba ta setin liman ake fara sau idan aka tsaya ta setin liman sannan kuma sai hannun sai sawun ya je a ina hannun dama idan can ya cika sai kuma a dawo a ina a yi hagu sau na biyu shi ma sai a fara daga nan sai a yi can idan ya cika sai a nan haka ake yin uwa shine abin da ya kamata sau na farko yana da falalar da sau na farko yana da falala sannan shi kansa hannun dama sau yana da falala dukkanin su hadisi ya tabbata annabi sira da aminci su karanta tabbata a gare shi ya ce mala'iku suna yi wa waɗanda suke sawun farko salati mala'iku suna yi wa wanda suke sawun farko salati haka nan wanda suke a cikin sawun abin nan daman sau shi sa hadisi ya tabbata annabi sira da aminci su karanta tabbata a gare shi ke cewa law ya'lamu an-nas ma fi nida'i was-saffil awwal da a ce mutane sun san romo da ladan da Allah ya tana dawo waɗanda suke zama a sawun farko suke samu sannan su zo masallaci ba samu sawun farko ba a ce sai an yi ƙuri'a annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gareshi ce to da wallahi mutum ba zai yadda ba sai dai ai ƙuri'a misali a zo sawun farko ya cika sai wani ya ce shi fa bai yadda ba lallalle shi ma sai ya shiga sawun nan sai a ce to a zo ai ƙuri'a to babu mutum ya ce a ai kawai shiga mutum da mutum ya san abin da ake samu ba zai yadda ba yanzu misalin da zan ba mu shine a ce dan mutumin da ya tsaya a cikin sawun farko kai tsaye za a zo a dauki naira 100 a bashi tsakani da Allah ya dako wajen shiga sawun farko na yan uwa kun ga ai ba magana saboda abu ne da yake maddi na duniya wanda kowa zai iya fahimtar sa kuma kowa ya san amfanin 100 a duniya yawwa to amma galibi da yake ladani wannan ba a fiya damuwa wannan lokacin ma ga sawun farkon ma akwai waje sai ga wasu sun yi abu na farko wallahi annabi cewa da a ce mun san abin da yake cikin son farko da ko ƙuri'a za a yi sai dai ai ba ka yadda ba ko da rigima da ko sai dai ai ƙuri'a a wannan a irin abin da ya shafi wannan ba ifari abin da ake nufi isari kace ka fifita wani akan ka Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa abin da ya shafi duniya kenan kana jin yunwa ka dauki abinci ka ba wani wannan abu ne mai kyau amma ibada lada ya ka samu to ba isari yan uwa idan sawan gaba ya zo ko da mahaifinka ne idan ka riga shi shiga to shikenan ba a cewa bari in fito ko da malaminka ne malam akramaka Allah bismillah in dai ka riga shi shiga shikenan ba a cewa akai turere ne ba amma abin da ya shafi addini galibi ba isari akan sa shine abin da malami suka faɗa sannan waɗanda ya kamata su kasance a sahun farko musamman wanda suke bin liman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe su yace layli ni minkum ulul ahlami wan nuha wanda zai kasance suke bi na daga cikin ku wanda daga ni idan aka jiyo su za a gani sune ulul ahlami wan nuha ma'abuta hankali da nutsuwa waɗanda sun san abin da suke alal kalla ya kasance idan limami wani abin ya same shi allah sa takare za su iya shiga idan wata rafkanwaye za su iya masa abin da yake na nutsuwa ba da hayaniya ba su tanatar da shi idan kuskure ya yi a cikin karatun alkur'ani za su iya tanatar da shi to abin da ake bukata kenan shi yasa nan sawan gaba na limami ba wai sawan gaban gaba ɗaya ba iyasiyatin liman ba kowa ya kamata ya dinga tsawa nan ba gaskiya ƴan uwa abin da shari'a ta tsara kenan haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ulul ahlami wan nuha ma'abutan gali da nutsuwa ya kasance mutane ne nutsatsu kamilallu wanda kuma za su iya abin da ake bukata to shi sa duk irin waɗannan abubuwa karatu shi yake ba da su mu fahimce su kai tsaye ba a karanta ba idan wani idan ya zo ya shiga sawan gaba ka ce matsa sai ya ce ai ka masa abin nan amma yau da kullum idan aka karatu aka gane to shi kansa ma insha Allah ta'ala in ya san bai cancanta ba zai zo ya tsaya inda ya san ba gurinsa ba ne Allah madaukakin sarki ya samu dace to waɗannan abubuwa dai kusan su ne abubuwan da ya kamata a ce mun kiyaye cikin abin da ya shafi sau babban dai abin da yake da muhimmanci shi ne bari ga kokari mana haɗa jikinmu da ƙafafuwanmu da na 'yan uwanmu galibi wasu matsalar da take faruwa shi ne sukan ƙoƙarin janye jikinsu da na 'yan uwansu wani zai kawo ƙafarsa wani yana ɗaukewa wani zai kawo ƙafarsa wani yana ɗaukewa haka wani sai gama hada kafar da wani misali hakan ta kan faru tsakanin wani lokacin manya da wanda suke kanana ne idan karami ya zuro kafarsa babba sai ya dauke wasu daga cikin iyaye suke sukan yaka idan babba ya zuro kafarsa sai ya dauke to abin da ya kamata mu fahimta shine shi hada sahun da yaro karami ba wai abu ne da yake na aibiyo abu ne da yake na addini duk lokacin da ka hada sahu da kafarka da wani to kana imtithalan wani abu ne daga cikin umarnin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba wani abu ne na kaskanci ko zai jawo reni ko abin da ya kamata ka ba a kwata-kwata ba haka bane abu ne da yake ma insha Allah ta'ala ya ka samu lada a kansa to wannan dai shine abin da ya sauƙaƙa na insha Allah ta'ala abin da zamu dan faɗa a cikin abin da ya shafi sau insha Allah ta'ala muna fata daga yau sai mu samu gyaran da ya kamata a ce mun samu ko da yaushe kamar yadda nake ga mana amfanin karatu shine aiki da shi idan muka karatu daga lokacin da muka tashi sai mu ci gaba da sashi a cikin aiki daga lokacin da muka tashi sai a ci gaba da sashi a cikin aiki amma ai karatu aje shi kuma aje a wani abin daban wannan karatu bai yi amfani ba kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala kuma anan zamu dakata gobe kai tsaye sai mu tashi na'am 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 akwai hadisi da suke nuni akan wannan akwai hadisi da suke nuni akan wannan to gaskiya wallahi ta'ala alam ban san su ba gaskiya amma dai abinda na karanta daga cikin maganganu shi sai na ga muku cewa abinda ya shafi sau wallahi idan da zan zo dauko mana abubuwan da malamai suka faɗa cikin littafai da suke manya-manya cikin su al-mughni da sauransu sati tuka zamu muna bayani akan abin da ya shafi sau dan nan kawai na dan tsinto mana abin da yake da muhimmanci ne saboda kada mu faɗaɗa amma abin da ya shafi sau shine abin da nace ba damar liman ba setin liman inda liman yake to daga nan za a fara sosai ai dama shine abin da nake nufi ba wai daman shi liman din ba inda yake nan tsakiyar inda liman yake to daga nan za a tsaya sai kuma ai hannun dama idan nan ya cika sai a dawo ai hau sau na biyu shi ma daga nan ya kamata a fara sau na uku shi ma daga nan ya kamata a fara shine abin da nake nufi amma gaskiya hadisan da suka ce in sau na biyu ne daga dama ake fara shi gaskiya ban san su ba dai wallahi ta'ala amma in ka abin nan dinsa ka kawo mu duba in ya so sai mu zo mu karasa nawa da jama'a kuma sai a samu canji insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am nan ne shi sai nake nuna mana nan ai nan kai ko nan ne dama afwan ni dama na nake nuna wa afwan nan ne dama ne ba yanzu tunda yamma nake kallo ni tunda yamma nake kallo to kun ga haguna shine damar liman ke yawa haguna shine damar liman afwan afwan na'am bismillah bismillah eh babban da abin da aka fi so shine a hada idan sawu a hada idan sawu galibi abin da ke faruwa shine wasu idan suka zo aje kafafuwan su sai su aje kafafuwan su haka to kaga idan ka aje kafafuwan kafarka aka taya za ka iya hada sawu da dan uwanka ba za ta yi ba dole abin da ake so dan yatsan ka babba ya kalla alkibla mu koyi wannan ƴan uwa idan ka aje kafafuwan ka kalli babban dan yatsan ka na kafarka ina yake kallo alkibla saboda shi duban alkibla ba wai kawai fuskar ka ake so ta kalla alkibla ba duk jikin ka gaba ɗaya alkibla ake so ya kalla insha Allah ta'ala gaba ɗaya jikin ka ya kalla alkibla saboda haka idan ka aje kafa ka ko ka kai tsaye wanda bai kamata ba to za ka gaba ku ya taba hada sahu ba dole ne ka sani sallah tana da hai'a tana da irin nata yanayin da ya kamata a ce kowa ya kiyaye akan ta ba kawai yadda ka saba tsayawa da kullun zaka tsaya ba a yadda shari'a ta bukace ka ka sani kana gaban Allah madaukakin sarki ne to dole ne kai tsayuwar da yake bukata domin ka samu abin da yake wajen sa na lada kuma dace da karbar sallar taka da zai yi idan kai ta to wannan shine abin da ya kamata amma har an yatsa an karami haka in dai sau bai hadu ba wannan akwai mushkila har yanzu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am shige na ba wata tambayar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته